yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata akan ƴancin ƴan jarida da ƴancin faɗin albarkacin baki. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya daga birnin tarayya Abuja da ci gaban tattaunawar su da bakin ƴan jarida.
Zan babu Clement kwanan nan aka samu wani ɗan jarida da yake aiki da rijiyon RFI wato rijiyon nan na Faransa a ƙasar Kamaru sunansa Muhammad Abba aka yanke masa hukuncin ɗaure shekara 10 saboda laifin bada wasu labarai da suka shafi lamuran Boko Haram a arewacin Kamaru. Ya ka ji wannan labari me za ka ce kan wannan hukuncin da aka yi?
A tabbas wannan hukuncin mun yi ta rubuce-rubuce kuma mun yi ta karanta rubuce-rubucen wasu lalle-lalle ba a yi adalci ba kuma an zafafa shi wannan hukunci domin shi abin da ya dauko labarin da ya dauko hakikanin labari da kuma labarin gaskiya. Amma ita gwamnati sai ta yi zargin cewa ko an dauko labarin da ba ita ba ta gamsu da shi ba ko ba ta son a yada shi, ta zo ta daure shi kusan shekara 10 a yanzu bayan yayi zaman kaso jiran shari'a na sama da shekara 1 ne ko 2 gashi kuma an zo an daure shi kusan shekara 10. Lalle wannan shari'a da aka yanke ba a yi masa adalci ba. Idan ka dawo wannan gidan Najeriya kusan mu dumma abin da ke faruwa kenan. Duk inda ka je ka zaka dauka labari da gaggawa za ka samu sojoji ko ƴan sanda wasu ma suna dukan ɗan jarida wasu ma suna wulakantar sauransu. Duk da shi ɗan jarida iya da kyakkyawan cikakken iko da yake da shi. A kwana-kwana na akwai wani bidiyo da ya ta zagaye wani ɗan jarida ya zo iyaye wa shugaban ƙasar Amurka tambaya Donald Trump. Shi Donald Trump ya ce ya zauna ba son tambayar. Ɗan jarida ya ce ya masa ya ce ya zauna a cikin conference hall. Yace iya da hakkin da zai masa tambaya yace to bai saurare shi ba. Da ya matsa sai yace security fi wajen shi. Suka zo suna tunkuɗe shi iya cewa ina da yanci. Nan ƙasa ta ne suna cewa ka fita a ƙasar mu ina nan ƙasa ta ne ina da yanci. To kaga irin ƴan jaridun Amurka da shugabanni da suke musu inda a Najeriya ne aka yi haka da shugaban ƙasa ina jin wannan ɗan jaridan ya zama miscall. Me kike nufi da miscall? Ma'ana zai da ku zai ba zai san inda yake ba. Don shi jami'in Najeriya kawai daga ya zo ba wani abu da kanka zai fara. Amma da yace ayi wajen shi haka sa dan
to dai gida ga ku yi zaman doya da manja ko kuma ba ki ne tsakanin jami'an tsaron Najeriya da ƴan jarida?
Gaskiya babu, don su jami'an tsaron Najeriya suna da cikakken ikon da suke ganin ɗan jarida bai da kowane irin iko. Za su iya masa duk abin da za su masa domin su abin da aka koya musu kawai shine zafi-zafi. Babu batun diplomasiya na su ba ɗan jarida hakuri.
To wannan lima karshe me za ka ce kan yanayin aikin da ka je kai din? Akwai wani gyara da ka hango ko akwai wani abu da ya taɓa ɓata ma rai watakila ko ka yi wani rubutu aka ce ka je ka sake bai ba ka sake ganin kai kai daidai aka ce sai ka gyara? A kowane abu da zaka tuna ya faru da kake ganin lalle in an gyara zai kara inganta aikin nan musamman ma a kafafen yada labaru na cikin gida?
Wato abin da nake tunanin idan an yi gaba ɗaya ga ƴan jarida zai samu mafita shine dan ɗan jarida ya kasance sabo ko kuma tsoho a cikin aiki ya ringa tuntuɓar na sama da shi ko kuma na gaba da shi domin samun kwarewa a kai. Amma wasu daga cikin ƴan jarida suna gama rubutawa akwai za su je su sa ne su fayar a yada in an musu magana sai su ringa kaman ganin cewa sun rubuta da dini ana nema ne a kange su akan wannan abin da suke so su sa. Alhalin su kuma editocin da suke dubawa da su kuma producersin ma'ana masu shiryawa suna ganin akwai abin da yake gyara a cikin wannan labarin da suke sa. Wato abin da ya fi kona min rai a aikin jarida shine yanda hukumomi da jami'ai na gwamnati da wa'anda ba na gwamnati ba suke raina su. abinda nake faɗa har gobe kuma har yau har yanzu har ko da yaushe zan ci gaba da faɗa shine dan jarida yafi lauya muhimmanci a cikin al'umma. Dalili shine shi dan jarida yana kawo labarin da yake gaskiya ne kuma labarin da ya tabbata, sannan yana kawo sharshin mutane da suke wannan wajen suke labari akan haka. Shi kuma lauya yana amfani ne da kalmomin da waɗanda yake kokarin karewa ko kuma wanda ya sani domin ya je isar da sakon da ya kamata ya isar a kotuna.
Me kike ga zai faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu mai editor gaba daya, misali kowa ya dauko labarin sa kawai za a je a kai studio kawai mai karanta ya karanta kawai gaba ta da shi kai tsaye,
to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali. Sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye, to wani labarin wani yana ji hankalinsa zai tashi, a lokacin da yake ji din wani ma yana ji, sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan radio kaza ko gidan talabijin kaza ya tada mun hankali, kankace mai gari ya dauka, al'umma sun dauka, kasa ta dauka, duniya ma gabaki ɗaya ta dauka, sai a samu matsala. Amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo su kalmomin da bai kamata a sa su ba. Kalmomi ne ya kamata a sa waɗanda idan an ji mutum watakila kafin ya san me ake nufi zai dan nutsu ko kuma lokacin ma zuciyarsa ta kwanta ba zai tunanin tada hankalin ba ko kuma kalmar
Salima ko wasu kalmomi misali da ake misali wajen fassarar labarai a ce wani misali a ce wani is a liar, ma'ana kai tsaye zaka fassara wannan abu shi makareci ne, amma sai kai ka rubuta fasarar ka cewa wani an ce makareci ne, sai editor ya zo ya gyara ya ce wani abun da ya faɗa ba daidai bane, ya kai ka fahimci irin bambancin fasarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburi mai shayi.
Gaskiya wato ko a Hausance ma a darasi yanda ake koyarwa a Jujuwa ana faɗa mana yanayin fasarori a ce akwai mai yanci, akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fasarorin da ake faɗa. To wato shi editor idan ya tashi zai fasara, yana fasara ta ne fasara mai yanci, wato yana idan mutum ya ji zai san an masa adalci a wajen fasara, amma idan yace zai fasara ta kalma da kalma kamar misali an ce bomba mai tada bom amma an ce mai kunar bakin washi ko mai wani abu makamancin haka akai, to zai dan saurara kuma zai fahimci abin da ake nufi a hankalci, amma akan sabanin wayancan kalmomin in yaji hankalinsa zai tashi ya rage yin wani abu a gare shi.
Ibrahim Baba Suleiman, yan jarida yawanci za a gansu suna fitowa, wasu mu fes-fes, wasu kuma dai gasunan, aikin nan an ce yakan maida mutane matasa kaga ciniya sun fara shiga sahun dattawa, mai kafin ta game da wannan tambayar
shine abin da ake cewa a turanci research, tunani shi kullun dan jarida abin da yake fitowa a kwakwalwarsa sabon abu ne, zai yi ta tunani mai zai rubutowar labari zai hada ga labari ya faru ya za a yi ya hada labarin nan ya kai shafi kaza, to anan zai zanna ya yi tunani, to wayannan tunanin su suke hankado da wasu fararen gashi kafin ka ankara iya shekara 40 sai ka dauka yayi kama da mai shekara 60, kuma ana samun pressure da sauransu, wani ma zaka samu mai mulki ko mai sarauta ya kira ka iya ta a cikin mutunci saboda ka dauki wani labarin da yake gaskiya ne amma shi bai zo da ra'ayinsa ba ka fadi kuma a kansa, to sai ga duka irin waɗannan sun zo suna ta saka shi tunani da wasu abubuwa, wani lokacin ma sai ya boye kana iya ganin dan jarida iya aiki a wani gari in ya shiga garin su sai ya kusa sati ko sati ba amma san ya zo ba daga shi sai iyalansa saboda ba a so su dinga fita wani iya jin haushinsa kafin ka ankara sai ya ga ya rade shi, to duka irin waɗannan tunane su suke kawo mutum ga iyanan ya dagula kafin ka ankara sai ga dan jarida dan karamin shekaru amma kuma jikin ya zama ya tsofe fatar ta takure furfura sun fito, sai dai kawai tsabarage kwanya ita ne ta aiki, to wannan shi ne dalili.
A ƙarshe gaba da Ibrahim, ya kake ji yanzu inda wani jami'in ka zai tura ka ce ka je ka dauko labari inda ake rikici misali irin na Boko Haram?
Mafiya yawan yan jaridu suna sadaukar da rayuwarsu ne akan wannan aiki, a yanzu haka zaka samu a cikin sojojin da ake yaki da su a irin bangaren Boko Haram na Sambisa akwai yan jaridu zaka yi ta ganin su da manya-manyan abin da ake kira bulletproof sun saka suna ta ayyuka, so sun badda wuya ga dan jarida an ce tafi wuri kaza yaki, sanda aka ce ma tafi wuri kaza wani ma murna yake yi,
Ibrahim ba zaka ce rita ka kai ka aje aikin ma daga ranar ba?
A'a ni ba zan ce rita ba, yau kuma in an tura na Sambisa yau zan zo in yi sallama da ku, idan an dawo an dawo, in ba a dawo ba kuma to shikenan abin da Allah ya hukunta kenan.
Mu sauraro a ƙarshen wannan zantawar kenan da muke da shahararren mai watsa labarai musamman ma watsawa ko yadawa kan zance bari ne wa kaina gyara da kaina mai yada labarai ta yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman wanda ya shahara a Najeriya, shi kuma shi Salim Sani Shehu wanda ya yi aikin kwarewa na aikin jarida radio da talabijin na Jigawa, wato Jigawa Broadcasting House ne ko?
Eh, Jigawa Broadcasting House.
Muna muku godiya kwarai da gaske sai mun saki zantawa ne karin Allah ya tabbata.
Shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammala shirin, wakilin murya Amurka a Abuja, wato Nasir Adamu Al-Hikaya tare da bakin nasa, ni Zahra Aminu Fage, ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Da zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Lokacin da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama yake da kuruciyarsa, mutanen ikon kasa Ghana gabaki ɗaya suna hannunsa, iya shin karansa babu babbaka. Muka gwamza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta wacce demokradiyya a Ghana. Babu shugaban kasar da dan takarar shugaban kasar da ya sha kai irin kayin da isha. To in kaje ka duba shekara 1997 zamin da aka yi na Rollins da Kufo da President Kufo, in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57%. Saboda shi wannan MPP suna wanga magana kullum, wani bai taɓa kwaratin su ba, ba gaskiya ba.
Yau shirin tsaka mai wuya zai mai da hankali ne a kasar Ghana, inda a ranar 7 ga watan Disamba na wannan shekarar wato 2020 za a gudanar da zaɓe tsakanin manyan jam'iyyun kasar da suka hada da jam'iyyar MPP mai gwamnati wacce take mulkin kasar da kuma jam'iyyar NDC wacce take babban yar adawa a kasar. Haka zalika su ma 'yan takara ne, manyan 'yan takarar sun hada da shugaban kasa Nana Akufo-Addo, wato mai ci a yanzu kenan, da kuma tsohon shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC. Abin da ke faruwa a wannan zaben shine wato ba taba samun zaben kasar Ghana wanda dan takarar gwamnati yana kan mulki, sannan kuma abokin karawansa shi ma ya taba mulki ba. Ba taba samun haka ba sai wannan karo. Don haka zaben da za a yi wani karan batta ne tsakanin gagaruman yan takara guda biyu wanda su duka sun taba shugabancin kasa. Muna tare da Alhaji Ahmed Ayuba wanda yake shine wakili na jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana. Sannan bayan haka muna tare da Alhaji Audu Arif wanda shi kuma shi ke wakiltar jam'iyyar NDC akan wannan shiri. Za mu ba malamai minti biyu kowa ya mana shefaɗin farko akan me kuke gani ƴan Ghana za su iya tsayawa a kai ko su duba su zaɓi jam'iyyar ku su iya su sake kafa mulki. Bari mu fara da jam'iyyar mai mulki ta NPP, Alhaji Ahmed Ayuba, gare ka.
Na farko wannan zaɓen da za a yi na bana watan zaɓe ne wanda yake da muhimmancin gaske. Dalilin da isa yake da muhimmancin gaske shine kaga tun lokacin da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama yake da kuruciyarsa, mutanen ikon kasar Ghana gabaki ɗaya suna hannunsa, iya shin karansa babu babbaka. Muka gwamza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta wacce demokradiyya a Ghana. Babu shugaban kasar da dan takarar shugaban kasar da ya sha kai irin kayan da isha. To dalilin da ya kawo haka ne kuwa al'ummar Ghana bayan shekara 8 ƙarƙashin gwamnatin NDC sun gano cewa ba su da ƙwarewa, watan abinda ake nufi da ba su da ƙwarewa da incompetent, ba su san yadda ake tafiyar da harkar tattalin arziki ba, yadda ake tabbatar da cewa ƙasa ta samu bunƙasa, yadda za a yi talakawa sun samu sauƙin rayuwa, ɗalibai sun tafi makaranta yadda ya kamata, ma'aikatan gwamnati ana biyan su kan kari lokacin da ya kamata, to wannan duka da kuma cin hanci da rashawa wanda ba a taba ganin sa a kasar Ghana ba, wayannan da wayannan dalilan su ne isa al'ummar Ghana da suka kasa jefa ƙuri'a suka yi guras da gwamnatin John Mahama suka wasar da wannan gwamnati. To shekara uku da rabi ɗin nan da Allah da ikonsa isa shugaban ƙasa na Allahnku Akuffo Addo ya zama shugaban ƙasar Ghana, al'ummar Ghana da kansa sun ga canji, sun ga canje-canje kala-kala, mun kawo abubuwa na canza rayuwa da kuma inganta rayuwa wanda tun da Ghana ta samu ƴancin kanta a 1957 zuwa yau ba a taɓa yin irin haka ba.
To mun gode a Alhaji Abubakar.
Ayyukan mu yadda ya kamata.
Yawa.
An samu shugabanci na gari.
To.
Ghana ta ɗauki a tabbata na gari yadda ya kamata.
Alhaji Ayuba, mun samu abin da ka samu minti biyu da ya kamata a ce ka samu, don haka yanzu sai ka bar fage ka ba Alhaji Audu Arif shi kuma ya kawo mana me yake ganin jam'iyya ko kuma al'umman Ghana za su iya tsayuwa a kai ko za su duba su sake zabo jam'iyyar NDC ta dawo akan kargan mulki. Alhaji Arif, bismillah.
Da farko Alhaji Ayuba ya yi wani magana, wannan maganar nan ba gaskiya ba ne, da ya ce tun da aka yi mulkin Ghana ba taɓa samun shugaban da aka kada shi kamar irin wannan zaben da aka yi na MP ko ba gaskiya ba ne. In ka je ka duba shekara 1997 zaben da aka yi na Rawlings da Akufo da President Akufo, in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57%. Saboda shi wannan MP suna wanga magana kullum wani bai taɓa ƙwararren su ba gaskiya ba ne.
Wato kana zancen percentage ke nan ba ainihin ɗaiɗaikun vote ba?
Eh, percentage. Wannan ba a taɓa yi ba. An ka san election kowane lokaci da percentage ake aiki da
shi. Ake haka.
Ba a aiki da yawan ƙuri'u. Saboda shi in ka ɗauki yawan ƙuri'u, ka ɗauki kai lissafi da shi wannan kuka yi kuskure.
To bismillah, je da shi fi daga.
Yawa a. Kuka yake aiki ba a aiki da yawan ƙuri'u. Ka gani MPP in sun samu dama su yi magana, ba su da wani maganan da suke yi illa John Mahama, John Mahama, John Mahama. Ni ina ganin kamar yau ƙasar Ghana abinda muke nema shine abubuwa da dama da yake na gine-gine da ya kamata a yi, talakawa su samu sauki, shine kamar ginin wurin makaranta, ginin wurin yasunan shi hospital inda za a je a samu kiwon lafiya da sauransu. Irin wannan abubuwan nan shi John Mahama yake yi, amma ka duba Afirka abinda ya dame mu ne a ce an sa kuɗi a jihun mu, ba mu damu da a ce an yi gine-gine an gyara ƙasa ba. John Mahama ya ɗauki irin ra'ayin Kwame Nkrumah ne, Kwame Nkrumah nashi ne a gyara ƙasan, ƙasan nan abubuwa ya zo in ya so jama'a su huta, bai damu da a ce a sa kuɗi a jihun talakawa ba. Gani yake yi kamar in aka yi wannan abin nan talaka ka samu sauki, ka iya kai abin da za ka yi ka samu wani abu ka sa a jihu. Don ɗauki misali, in ba ka da wutar lantarki kana ɗinki, ɗinkin da zamanin da za ka yi da ƙafa za ka ta takawa, amma in aka kawo maka wutar lantarki kana iya ka yusu wannan lantarkin nan ka ɗauki ka yi aiki da shi, ka iya ka samu kuɗi fiya ga ka taka ƙafa ka ɗauki ka yi ɗinki da shi. Abin da ke kan ra'ayin John Mahama ke nan.
To mun gode.
Abin da ya sa yaranci kuɗi, yaranci kuɗi.
Ka datsa, ka yi kokari ka datsa aya saboda lokacinka ya kai.
To lokacin. Abin da shi ya sa mai abu John Mahama ya sa ma ido kenan. Amma su MPP nasu ne a ɗauki a yi a yusu kuɗi a sa kuɗi cikin aljihu su su ci, in ya so kuma su ba jama'a su ci. Saboda shi in ka duba yau abubuwan da ke tafiya, corruption da ke tafiya cikin ƙasar Ghana ba a taɓa yi ba tun da aka yi duniyar
Ghana. To mun gode ƙwarai da gaske.
Ba a tsaya nan daga baya kuma na gode magana.
To shi ke nan. Alhaji Ayuba, ka ce kana son ka yi wani martani, shi yasa kana da minti ɗaya ka yi martani.
Na'am. Kaga da farko in yana musu akan cewar wacin zai mana wani turanci yadda suka saba yi idan wacin a yi cigaba da wurin da jama'a, ina cewa wai akwai wani percentage ko meye, mu abin da muka sani al'ummar Ghana masu jefa ƙuri'a sama da miliyan 1.4 ne suka jefa mana ƙuri'a ta zarar da muka ba wa na arziki kenan shi yasa su daina wannan wani lissafin tura suna wani percentage da me mu ba san wannan percentage ba abin da muka sani al'ummar Ghana wa da suka je suka jibo ƙura mu abin da muka sani kenan na biyu iya cewa kullum muka tashi ba mu da wata magana sai dai mu rinka maganar Jan Muhammad dole ne mu yi maganar Jan Muhammad saboda yayin shugabancin kasar nan kullum idan kuka tashi kuna magana iya campaign sai iya magana tafkan watan watan nan da wata uku kenan da ibar garin mulki ya bar garin mulki wurin shekara uku kenan shekara huɗu kenan shekara takwas iya mulki saboda haka dole ne a nemi tarihin sa
Alhaji Ayuba yayi shekara huɗu da watanni biyar yayi Alhaji Ayuba bari ka riga ka maida martaninka bari mu ci gaba da abinda muke so mu duba lokaci ne mun baka kuma daman da zaka shigo kai wata maganar bari mu duba
kaka damu
bari mun shiga daga wannan insha Allah don baka ba mun sauraron maida martani kuma akwai abubuwan da ya kamata masu saurare suna so su ji su sani akwai kuwa zaka maida martani abinda muke so mu duba Alhaji Audu Arif na barka maida martaninka amma da farko da yake kowace jam'iyya ta taba yin mulki ta yi an gani haka ma su ƴan takarar sun taba mulki kama shi shugaban kasa mai ci yanzu na Akufo Addo da kuma John Mahama duka sun taba mulki aka gani to bari mu duba yanzu menene John Mahama yake da shi sabo da zai kawo ya nuna ma mutanen Ghana don su iya su zabe shi a wannan zaben da za a yi ranar 7 ga watan Disamba amma kana da minti ɗaya ka maida martani sai ka dora minti ɗaya kan wannan abin da na tambaye ka me John Mahama zai kawo sabo
kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Rundunar tsaron ƴan sanda ta gundumar a Balaka a cikin jihar Tawar Janguriyar Nishar ta yi wani wawan kamun hukun kwayar daga 56 da waɗansu ababe 750 na hada kaya masu fashewa a cikin wata motar ta fito daga wata ƙasar waje. Kayan da an bullo da su ne daga wata ƙasa makwabciyar Janguriyar Nijar ake kyautata zaton ƙasar Libya ce dake cikin halin rabbana kawada ta mutu lokacin da aka kafar da mulkin Muhammad Gaddafi kusan shekaru 10 da suka gabata miyagun sun saka kwayar cikin ledodi ne kamin su abkata a cikin wasu jikuna inda suka tsaga su daga bisani a cikin bidudduwan mai masu dokar lita 25 kowannan su ko kayan hada ababen hoshewa 750 sun saka su ne a cikin kowa wake a cikin buhuhuwa shugaban gundumar Abalak da ya kai jami'an tsaron jinjina ta musamman tare da sarakuna kunan gargajiya na wannan yanki da manyan ma'aikatan bariki na yanki Abalak da shugabannin rundunonin tsaro na Abalak ya ce wa jami'an tsaron ɗan sanda da su kai wannan wagejin kamun da sunan hukumomin wannan kasar ba abinda za mu yi sai mu gaishe ku mu ƙara muku guzari haka ma ku san muna tare da ku kuma hukumomin jamhuriya ta 7 na kai mu ku jinjina ta musamman jami'an tsaron na Abalak na kamun kwaya sosai da makamai a baya-bayan nan a wannan hanyar da mafi yawancin lokaci masu hitowa daga ƙasashe makwabtan arewacin jamhuriyar Nijar ne da ke fama da matsalolin tsaro na masu zafin kai na kishin addini ke shigowa da su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
So, madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai Sanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ko lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.